السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا لاربا goma sha tara ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1435 zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul an'am kafin fara karatu cikin surar ga tambayoyi kamar yadda aka saba gabatarwa wannan yana tambaya cewa yana iya yin saukan alqur'ani kasa da kwana uku sannan yace dole ne idan mutum yayi sauka sai yayi yanka ko sadaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wato karanta alqur'ani a sauke kasa da kwana uku amma manyan malamai magabata tun daga sauran sahabbai yawanci sai suka zo suna karanta alqur'ani cikin kwana uku da ma kasa da kwana uku to misali ana tabbatar da cewa idan goman ƙarshe na Ramadan ya shigo sukan sauke alqur'ani a kowane rana ko ini da daren sa to wannan ya sa kaman wasu suna ganin cewa sahabbai sun yi karo ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manyan malamai magabata da suke irin wannan aiki su fahimtar da suka yi da bayanin da suka yi shine cewa a farko lokacin saukar da alqur'ani kaga da rubuta alqur'ani ma rubuta hadisi aka hana sai rubuta alqur'ani kawai daga baya aka bada umarni to haka ma karanta alqur'ani cikin kasa da kwana uku an hana da saboda rashin samun tadabburi da rashin kwarewa cikin karatun alqur'ani amma daga baya da suka kware kuma suna iya su sauke alqur'ani tare da kula da ayoyin ba tare da bata ma'anansa ba tare da kuma rashin tadabburi wato akwai lura da cewa me Allah yake faɗa suna tafiya kuma a hankali wanda ya saba zai iya ganin cewa idan ka fara karatun alqur'ani bayan sallan asuba misali da zaka samu kanka a cikin itikafi in ka sallan asuba ka fara karatun alqur'ani gobe sallan asuba ko bayan ta kafin rana ta fito zaka yi sauki alqur'ani ba tare da gawan karatu ko kuma rashin abun nan ba ko yanzu ne mutum zai iya yin wannan to wannan sai ya sanya a su malamai din ganin cewa tadabburin dama shine yasa wato kula da cewa me Allah yake fada ba tare da bata ma'anonin sa ba shine yasa da aka hana a kasa da kwana uku da suka ga wannan zai yi suke kawai misali a an samu sahabbai riwaya ta malamai sun tabbatar da ingancin ta cewa Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yayi azumi har wajen wata hudu alhali an hana a yi misal sama da wata guda ko kuma wata biyu ko wata uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to abin da ya sa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye sun saba kamar da shekul islam ya bayyana sun saba da wahala da tsawainiya da jihadi a cikin ramadan to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci an samu futuhat sai yawanci daga cikin sahabbai kawai jikin su baya iya jure da safe su ci da ranar su ci da daddare su ci da sauransu sai kawai suke yin azumi ya fi daukan su zama masu kuzari a cikin rayuwar su haka suka riga suka saba saboda haka shi yasa suke yin wa'innan abubuwa ba wai don karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abin da Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ya bayyana kamar yadda malamai suke bayyanawa idan an sauke alqur'ani ko mutum yana da halin yin sadaka daban wannan daban ko ya sauke ko bai sauke ba sadaka zamanta daban take tana kuma da falalolin ta daban amma ba dole in an sauke alqur'ani kuma sai an yi yanka an yi sadaka ba bai da ratiyuwa da yanka da sadaka shi karatun alqur'ani wannan yana zamanta wannan yana zamanta ko an sauke alqurani ko ba sauke ba, ana iya a yanka dabba a yi sadaka taqarruban ila Allah, wato don manufar kusatuwa ga Allah. Ko a sayi wasu abubuwa a yi sadaka ko a bayar da kuɗi, wannan duk ya halatta a yi, ba sai an sauke alqurani ba. Kuma sauke alqurani ba shi da rataya da wannan, wannan shine dukkan abin da magabata suke kai, wallahu ta'ala ala. Tambayan bayan wannan kuma yace bayan yayi addu'an neman Allah subhanahu wataala ya sa bayin Allah aljanna dukan mu nan, muna fatan haka. Sannan yace tambayar ita ce, gidana da yake haɗe da masallaci ne, ko gida ne yake haɗe da masallaci kai, to matan gidan za su iya bin sallar tarawih ko za su iya bin sallah a wannan masallacin? A'a, ba za su iya bi ba. Inda za su bi sallah kawai shine in an haɗa sahu, ma'ana ko kuma aka yi abunan yanki daban na mata a jikin masallaci. Kowa ya san cewa idan mata suka zo wannan bangaren ginin su ne, suna shiga suna bin wannan masallacin, komai suna bi daga cikin masallaci, su kuma suna bangaren su na mata, wannan ya halatta. Amma suna cikin gidan su bai zama wajibi akan su, kwata kwata ba wajibi bane. Namiji kuma dama ba zai zauna a cikin gida yana bin wani masallaci sallah ba. Mata kuma bai zama wajibi akan su su bi sallah daga cikin gidajen su ba. Jam'in ba wajibi bane, sai dai kawai in suka yi sha'awar zuwa masallaci aka ce kar a hana su. La tamna'u ima Allah masajid Allah, kar ku hana bayin Allah mata in suna so su je masallaci, aka ce a bar su su je in suka tambayi haka. Amma su zauna daga gidan suna bin masallaci, wannan sun yanke sahu, sannan kuma ba wajibi suke yi ba. Wajibin shine su yi sallah su kadai su fahimci me suke yi, wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma yace tambayar sa ita ce sunansa Muhammad, amma kuma da babani aka fi sanin sa, wato an kowa ya san shi da babani amma dai sunansa Muhammad ne. Yace to malam idan ya tashi ɗaurin aure, za a iya amfani da babani ne tunda kowa da shi ya san shi, ko kuma dole sai dai yayi amfani da sunansa na asali cewa wannan Muhammad din? To da wanne za a ɗaura auren idan ya zo ɗaura aure? Idan aka zo ɗaura aure, duk mutumin da za a ɗaura aure da shi, in aka zo ana so a tabbatar da cewa an ba wa wane auren wance. Idan aka ce babani, yadda ake kiransa babani, kowa ya san babani, ba malamai ba su ce masa haramun bane suna cewa babani. To idan aka ce an ɗaura auren wance da babani, wannan aure yayi, kowa ya san babanin, kuma sannan babanin ake nufi, to auren su yayi. Sannan inda a ce yana so sunansa na asali ya fito, sai ce an ɗaura auren wance da Muhammad wanda aka san shi da suna babani. A lokacin an yi shelan sunansa Muhammad ne, amma an faɗi sunan da aka sani. Don kana ce da Muhammad, wani Muhammad yana gefe ya fara sujudu shukr, a zuwa ce babani yake nufi, don tun lokacin sai a bayyana cewa an ɗaura auren wance an aurar da ita ga Muhammad mai suna babani, ko wanda aka fi sani da babani. Don an yi amfani da babani ba laifi ba ne, to da shi aka san shi. Wannan bai zama tadlisi kamar yadda malaman hadisi suke abun nan ba. Malaman hadisi su suke bibiyan irin wa'innan masu tacewa. Idan misali hadisi ne zai rawaito aka san shi da babani, sai ya amfani da Muhammad, to nan akwai wani hukunci daban wanda malamai suke magana a kai, wallahu ta'ala a'lam. Wannan tambaya kuma ya sake cewa bayan ya yi addu'a, yace yana tambaya ne lokacin da mutum ya dace ya yi addu'a, wato lokacin buɗe baki, shin addu'ar ana yin ta ne bayan mutum ya sha ruwa ɗin, ko kuma kafin ya sha ruwa ne ake? Idan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana karɓan addu'ar bawansa lokacin iftar, to mafi yawa malamai suna cewa kafin a karya azumi ɗin ne, dab da za a yi iftar lokacin da rana take faduwa. Lokacin da rana take faduwa lokacin ake so mutum yayi ta addu'a, wato ta same shi yana addu'a. Amma idan ka duba zahirin nafsin addu'a, kuma wanda yake wari, wanda shi wannan kowane mai azumi ne ake so yayi, wanda addu'o'in da ake faɗa nan dab da rana tana faduwa, ana nufin wasu buƙatu ne da mutum yake so yayi isar na duniyarsa da lahiransa. Zai ta gaya wa Allah a wannan lokaci kafin rana ta faɗi yayi iftar, zai faɗi abu kaza ya dame shi, abu kaza ya dame shi, wani rashin lafiya, wani buƙatar kaza da sauransu.
amma kai addu'a kuma wari zaba zama'u wa tallatil uruq wa thabata al ajr insha Allah. Wasu malaman suka ce ma'anan addu'ar yana nuna cewa bayan mutum ya sa dibino a bakin sa, bayan mutum ya sa abun karyawa, lokacin da yake karyawa ce zaba zama'u, kishiruwa ya tafi, wa tallatil uruq, jijiyoyin wuya sun yi sanyi yanzu, kaga duk wannan yana nuna an sha, bayan an sha ruwa kenan. Yace kuma wa thabata al ajr insha Allah, lada kuma ya tabbata in Allah ya yarda. Wannan ya nuna bayan an dandana abun ko shan ruwa ne ko cin dibino ne ko wani abu, ma'anar addu'ar haka ya nuna. Don haka in wannan addu'ar mutum da zai yi na bukatu zai ta yin su kafin ya sha ruwa, yana sa abu a bakinsa kuma yana faɗin wannan addu'a ne insha Allah ta'ala, wallahu a'lam. Sannan wannan kusa daga ƙarshe ko ƙarshe ya ce tambayar bayan addu'a su ma, sannan ce malami matar aure ce kamar yadda takardar ta faɗa, ya ce ita matar aure ce kuma ta taɓa yin zina da aurenta ma ta yi zina, ce malam za ta iya tuba, tana za ta iya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da mijin nata ba tare da mijin nata ya sani ba, sannan kuma ta sa wata ma a cikin wannan harkar, ita ma wata ɗin da aurenta, amma ita ta jawo ta ta sa ta suka yi zina, ta sa ta a wannan harka ɗin saboda ganin kuɗi da suka yi, shi ne ya sa suka yi wannan abu. To menene matsayinta yanzu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala? Ta ce ta gode. To Allah subhanahu wa ta'ala idan yakan bar bayi cikin sabo ya rufa musu asiri tare da cewa suna da imani, mai imani shine yake tuna cewa yayi sabo ya dawo yana tunanin ya zai yi tuba. Shi yasa lokacin da matar da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lalle a tsayar mata da haddi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta, bayan lokacin da ake jifanta jini ya feso, Khalid bin Walid ya gaya mata magana mai zafi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zaka gaya mata haka, mar'ad da tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati law sa'atu, da za a raba tubanta akan mutane 70 na mutanen Madina, a wancan lokacin sahabbai fa kenan, law sa'atuhum, da tayar wace su. Tubar mutum wato tsoro da imanin mutum shi yake sashi ji yana tarazana akan zulubin da yake, wanda bai da imani ba ya tuna ma ya yi zulubi, bai damuwa ba, bai zai ji ma cewa akwai zulubi tattare da shi ba, balle ma yana damu, amma wanda yana dama yana damuwa, wannan yana nuna alama ta imani. Don haka anan Allah ya sitirce cewa ta yi zina ba don ta rubuto wannan takaddar ba, da anan ma ba za a karanta ba, kuma duk da an karanta ba wanda ya san wace ce, sai dai kawai takaddar aka karanta. Don haka wannan ke nuna Allah ya sitirce mata ba a gane cewa ta yi wannan laifin ba, domin har mijin nata ma bai sani ba, to anan bai dace ba ta sanar da mijinta tunda bai sani ba, kuma sannan ta tuba. Da a ce ba tuba sai ba, kawai mijin ya gano haka don ya rabu da ita ba wani laifi ko ya sake ta ko wani abu, kuma sannan tana cikin hatsari, amma yanzu tuba kawai ta yi, sannan imanin ta ya kai ta ga tunanin meye matsayinta a gurin Allah, jawo wata da ta yi, wannan shi ma sakon Allah ne, ta tunzila wata ta ziga ta, shedan ya yi amfani da ita wajen a jawo waccan, watakila shedan da kansa ya yi ya kasa, amma da ya yi amfani da kawar sai ta jawo, ta taimaki shedan wajen jawo ta, kuma suka je suka auka cikin wannan zulubi. Duka wayannan in sun tuba tuba na gaskiya Allah ya taimaka musu, saboda haka abin da ake nema a gurin su, a gurin ku ita mai wannan takarda shine ta tuba tuba na gaskiya, tuban ta zama na gaskiya ne, kuma ta yawaita istighfari, yawaita tuba da istighfari, neman gafarar Allah subhanahu wataala, da kare zuciya a koyaushe, jin cewa ita fa mai laifi ce a gaban Allah amma tana tuba, kuma ta san Allah mai karban tuba ne ya karbi tubanta, amma takan ji kunyan Allah yanzu da aka sai ta haɗu da Allah, amma ta san Allah mai rahama ne zai rahamshe ta, don ka ta gaya wa kowa, bai dace wata gaya wa mijin, bai dace wata gaya wa kowa, sai ta danne zuciyarta a wannan, ta ci gaba da yawaita istighfari. Muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya kai mana gaba daya, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatu, lokaci na tambayoyi ya kare, lokaci na gaba insha Allah za a karanta tambayoyin da ba a karanta su a yanzu ba. Muna fatan Allah ya taimake mu. Na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا
Allah subhanahu wa ta'ala kafin fassara wa'innan ayoyi a baya lokacin da muke fassara ayan ma farattana fil kitabi min shay mun ce ban bar komai cikin littafi ba ina ga mun yi la'aka mun yi magana akan alkitab anan a matsayin alqur'ani to kuskure ne wato muna sauraron Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala yace kuskure ne a ce ma farratna fil kitabi a fassara shi da alqurani da muka bibbi diddige sai muka tabbatar da cewa eh lallai lauhil mahfuz ake nufi kuma yana da muhimmanci dama in dai mutum zai yi wata rana mun je Mina a yan watannin bayan nan a lokacin muna magana yake cewa in dai har mutum yana so ya fassara alqurani to duk suran da zaka fassara in dai da Hausa ne to yana da muhimmanci ka saurari misali inda Sheikh Jafar ya fassara wannan gurin in ne ka samu fassaranta insha Allah zaka fa'idantu da yawa zaka samu wasu ilimumuka da zasu taimaka maka binci ko wani abu kuma har yanzu abu nan ne rahimahullahu ta'ala saboda haka kwanan nan ban samu kaza din da suratul an'am ba sai da aka fara tafsiri har mun shiga surar ma amma dai alhamdulillah yanzu muna sauraron saboda haka da yazo fassara gurin sai da yawa yana ji mutane suna cewa ma farratna fil kitabi min shay sai su fassara shi da alqurani kuma already da alqurani muka fassara shi yace lauhil mahfuz ne sanan da muka bididiye cewa eh ya ne ya tabbata cewa lauhil mahfuz ake nufi saboda haka insha Allah rahimahullahu ta'ala saka mun canja daga ma farratna fil kitabi min shay a matsayin cewa alqurani yanzu mun dawo lauhil mahfuz ne abinda ma'anar gurin yake nufi Allah subhanahu wataala yace walaqad arsalna ila ummin min qabli haqiqa mun aiko zuwa ga al'ummi kafin kai mun aika musu manzanni sannan kuma muka aika musu duk wani abu wasu abubuwa na ayoyi da suke tabbatar da cewa manzancin manzannin nan gaskiya ne kuma Allah kadai shi ya dace a bauta Allah subhanahu wataala yace fa akhadnahum bil ba'sa'i sai muka rike su bil ba'sa'i da talauci da kuncin rayuwa kuncin rayuwa da talauci sakamakon sakon da suka yi wadda'i da cututtuka nau'o'i daban-daban haka muka rike su da shi la'allahum yatadarra'un ko hakan zai sa su kaskantar da kai su koma ga Allah su dawo zuwa ga gaskiya dewa an yi manzanni akai al'ummi amma lokacin da al'ummin suka saba umarnin Allah sai Allah ya jarrabe su Allah subhanahu wataala ya musu jarrabawa ta yadda ya kamata su yi tunani su dawo ga Allah subhanahu wataala jarrabawan nan aka sa musu kuncin rayuwa da kuma talauci duk lokacin da kai kuncin rayuwa ya mamaye al'umma da talauci da yanayi a cikin rayuwa mai wahala yawanci yakan zo ne sakamakon sabawa umarnin Allah ko sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gane shine sai a dawo zuwa ga yanayin da za a gyara ayyuka din a koma ga Allah sai a samu sauƙin rayuwa idan shedan yayi galaba akan al'umma ko mafi yawan mutane a cikin al'umma din to zaka samu an kasa ma tunani me yasa muka samu kanmu a cikin wannan yanayi na talauci da kuncin rayuwa? Sai a dubba siran masu basira, sai a kasa tunanin wannan abubuwa, sai a kasa tuno cewa gurbanmu ne, ga ayoyi nan muna karantawa, ga abubuwa muna gani, amma sai a kasa tunani. To wannan shedan yayi galaba akan mafi yawan al'umma kenan. Sai ka samu masu sako su suka fi yawa, wanda suke daidai su ne ɗan kaɗan a cikin al'umma, to an rinka shan wahala kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa akhadnahum bil ba'sa, sai muka kama su bil ba'sa, da talauci da kuncin rayuwa da halin tsakanika wa dharra da kuma cututtuka. Idan ka duba rayuwarmu a yau, zaka ga tattalin arziki akwai matsala tattare da shi. Yan kasuwa yadda suka saba walwala da kasuwanci da cinikayya a lokacin da suka gabata, ba haka ake ciki a yanzu ba. Zaka samu a yanzu akwai karancin ciniki, karancin albarkar yanayin kasuwa din a cikin yadda rayuwar al'umma ake. Sannan kuma zaka ga cututtuka kala-kala daban-daban. Kusan kowa ma yana ganin ɗan uwansa ma yana da wani ciwo. Sai ka ji har ma an wayi gari ba sai an je asibiti ba, wani kawai idan ya zo gaida mara lafiya sai wallahi jiya ai abu kaza ya fara masa ne da kaza, ta sai ka ji masa arsa ne aka ta fara mun da shi, wai shi ma ya zama likita. In aka samu wanda ɗan tagife ne, sai ce akwai wani magani da zan turo maka, kawai shi kenan ya zo shi sai ya ce to ina nan ina jira, ko ma su haɗa shi da yaro a lokacin sai a tafi sai a turo masa magani. Saboda me? Saboda yawan cututtukan da yake tsakani, shi ma ya zama mai bada magani saboda cuta, wancan ma mai bada magani, wancan ma mai bada magani, wani kuma sai ce a ciwon suga kake da shi, shi ma da aka yi fara ya ji wannan ciwon suga din, amma da yake shan kaza sai zama kaza. Saboda yawan cututtukan, masu cutan masu ma sun zama likitoci a matsayin karan kansu, kuma an yarda da su, masu ciwon da sun yarda da su, ko da likitoci ba su yarda da su ba. Saboda haka sai a samu cututtuka. Yanzu a yanda muke ciki an samu cututtuka, ga sunan suna bayyana, kuma a cewa likitoci suna yajin aiki. Wannan bayan muna magana, ina ga ƴan kwanakin nan cewa masu sanin alhakin wannan su koma su kula da abun su ba muna, to su ma fa likitoci su ne da hankali, su ma likitocin su ne da hankali. In fa bari da suka yi marasa lafiya suke cikin halin kakanika, in fa bai kai matsayin da su tsaya su jajirce su bar wannan abun ba, wallahi Allah zai tambaye su. Yawa, hukuma in haƙƙin su ne su biyo da hankali, haka ma su ma likitoci su ne da hankali. Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wani lokaci mun taɓa bayani a cikin wannan jami'a ɗin game da har ma a wani taro da aka yi na ma'aikata, saboda irin yajin aiki da sauransu, mun yi bayanin wannan abu. Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akwai wani mutum an ɗauke shi gadi ana bashi albashi, da albashinsa dirhami biyar ne, sai aka ƙara masa yanayi a ƙara, aka ƙara masa ya zama dirhami shida, har ya je dirhami bakwai. Lokacin da ya je dirhami bakwai ɗin nan bai taɓa samun kuncin rayuwa da bashi ya dabaibaye shi irin wannan ba. Amma da yana dirhami biyar bashi da matsala, bashi da basussuka, amma da aka kai shi dirhami bakwai sai ya zama bai taɓa samun kansa a bashi irin wannan ba. Sai ya zo gurin Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ya ce wai wannan al'amari kan menene ya faru, ga halin da yake ciki, ya ce masa imin bayani. Yace da yana dirhami kaza, ga yadda rayuwarsa take yana walwala. Yace sai aka ƙara masa ya koma dirhami shida, yace sai walwalansa ta ragu. Sai aka ƙara masa ya koma dirhami bakwai, yace gaba ɗaya sai kuncin rayuwa ma ta dawo, basussuka suka masa yawa. Yace to ka je ka sai a rage dirhami ɗaya a salarinka, yanzu ba yajin aikin neman ƙarin wani abu ba, a'a kai yanzu ne ma kake a rage, ka je ka sai a rage dirhami ɗaya. Inji Imam al-Hasan al-Basri ya gaya masa, sai dai biya wa masu biyan sa salari cewa a rage masa dirhami da aka rage. Yace bayan wasu lokaci ka zo ka bani labari, bayan wasu lokaci sai ya zo yace yaya, yace basussuka suna raguwa, basussuka suna raguwa. Yace amma ba su ragu gaba ɗaya ba. Yace ka sake koma ka ce a sake rage dirhami da aka koma. Yace ya dawo dirhami biyar. Yace bayan lokaci ka dawo, ya dawo ya bashi labari, yace kai rayuwa fa ta canza sosai, amma dai da sauran basussuka. Yace koma ka ce a ɗauke dirhami biyar, ka dawo dirhami hudu. Sai aka rage, ya dawo dirhami hudu gaba ɗaya, sai biya basussukan da suke kansa, ya zama gaba ɗaya rayuwarsa ba matsala, tafiya take yadda ya kamata. Ya dawo gurin Imam ya gaya masa, yace me ya faru? Yace yanzu kan bani da matsala, bani da bashi, bani da komai. Yace to da can an yi maka ƙari sama da aikin da kake yi na amanar da aka dora maka, yanzu da ka dawo daidai da kuɗin da ake biyanka daidai da amana da kake, shi yasa ka zama baka da matsala. Saboda haka mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu a cikin irin wannan yanayi. saboda su ma likitoci su ji tsoron Allah in abun da bai taka kara ya karya wani ko kuma wani abu ne wanda wani abu daban ya sa gashi nan marasa lafiya suna cikin halin gagari kai to su ji tsoron Allah akan wannan abu su tuna musamman musulmai daga cikin su su tuna cewa Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima to su kula da wannan in kuma wani abu ne na haƙƙin su wanda ya zama wajibi to ita ma gwamnati ta kula da wannan wannan shine gaskiya alura kowa ya kula kan mutum ya fadar da mutane cikin wani yanayi bai ankara ba ashe sakensa ne ko kuma bai kai ace an kai ga wannan matakin ba shi kuma ya kai ga wannan matakin saboda shedan kowa yana iya shigansa Allah subhanahu wataala yace fa akhadnahum muka rike su bil ba'sa da talauci da kuncin rayuwa da yanayi wa dharra da cututtuka nau'i daban-daban la'allahum yatadarra'un ana yi wa al'umma jarrabawa ne ko hakan zai sa su dawo ga Allah subhanahu wataala su kaskantar da kai su gyara su yi abin da ya dace Allah ta falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u me ya hana me zai hana dama a ce mana lokacin da yanayin mu na jarrabawa da muka musu na kuncin rayuwa da talaucin nan me zai hana lokacin da kamun mu ya zo musu cikin kuncin rayuwa da talauci tadarra'u dama na su karkato da kai su dawo ga Allah yanzu yanayin da muke cikin nan dama na mu gane mu koma ga Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukan mu ai da mun ga abun mamaki wa allahu istaqamu ala tariqati da asqainahum ma'an ghadaba da mutane za su dawo su tsaya bisa daidai yadda Allah yake so su yi wallahi Allah yace tabbas da mun shayar da su ruwa mai zuba daki yana shayar da su albarkar kasa da sun ga albarkar abin da za su yi shuka su ga tsiro yadda ya kamata sannan kuma su samu amfani amma yanzu ayi shuka a sake wannan yana daga cikin jarrabawa me zai hana mutane su yi tunani su yi tafakkuri su ga cewa kai wannan ya dauka laifinsa ne ni in dauka laifina ne ya samu a cikin wannan yanayi wancan ya dauka laifinsa ne mata su dauka laifinsu ne maza su dauka laifinsu ne mu yi tadarru'i mu kaskantar da kai mu koma ga Allah mu yi tuba na gaskiya mu daina abubuwan da muke na sako me zai hana mu yi haka Allah ta me yake hana mutane su yi haka walakin Allah ta ina kasar kulubun zukatansu sun riga sun bushe an saba da sakon mafi yawa an saba da sakon an saba da zalunci an saba da hangama an saba da cinye dukiyar da ba ta mutum ba an saba da yin duk abin da aka ga daman yi kawai sai a yi shi ba doka ba oda mafi yawan rayuwarmu ɗaiɗaiku ne ƙananan lokaci ne kawai za ka iya samu muna iya bin doka muna iya bin oda muna iya bin abin da ya kamata mu bi cikin karamin lokaci ne kuma kaɗan ne a cikin jama'a suke kula da wannan da yawa daga cikin jama'a ba wanda zai iya fatali da doka sai yan kaɗan wanda Allah subhanahu wataala yake yi to me zai hana mutane su gyara Allah ce walakin qasat qulubuhum zukatan mutane ta bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan kuma ya yi miki rore a cikin zukatansu na abu da suka kasance suna aikatawa abinda suka kasance suna aikatawa shedan ya raya musu shi su ci gaba da yi kawai babu wani matsala babu damuwa saboda haka sai ka ga abinan duzzuru bai nau'i daban-daban shedan shi yake kawatawa mutane abinda duk ake jin cewa bari a gyara sai zamanto ba a gyara shi ba abinda duk ake ganin cewa ya kamata a fadaka a bari sai ka ga ba a bari ba abinda ya kamata a yi sai ka ga ba a yi Allah ya ce a yi kaza ba a yi Allah ya ce a bar kaza shi ake yi saboda shedan yana raya wa mutane duk abin da shedan ya raya mata sai ga shedan yana raya musu wasu abubuwa ba daidai ba shi suke yi maza su ma haka wannan ba karamin hatsari bane a rayuwa Allah ya ce falamma nasuma dhukiru bi lokacin da mutane suka manta abin da ake musu wa'azi da shi an musu karkunin rayuwa an saka musu talauci sun kasa tunawa ba su tunawa cewa wannan wa'azi bane suka manta ayoyin Allah suka manta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta fatahna alaihim abwaab kulli shay sai mu bude musu kofofin kowane abu sai kawai ai duk abu da ake so ga ni'ima za ta zo lokacin da mutane suka shiga sako saboda su ƙara shagaltuwa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amr kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun wannan shine falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu, sai mu bude musu kofar komai. Mutum yana daga daki zai rufe gidin gidansa, in ya garawa zai rufe kofar dakin da remote, ba sai ya bude da hannunsa ko ya taso daga inda yake zaune ya je ya bude kofar ko ya rufe kofar ba, a sai ya rufe kawai. In wani ya ce bude mana gate, mun zo gate daga cikin gida, sai danna wani abu kawai shikenan, sai gate din ya bude sai mota ta shiga. Yawanci za ka ga gate haka nan yanzu a wasu kasashe, mutum kawai ya doso gidansa da motarsa, wani gate din ma fencing motar gidan yake kawai, inda motar gidan ne ta doso sai dare biyu kawai sai mutum ya shige. Hatta idan akhadhat al-ard zukhrufa, na ga gate da kansa kawai yana motar tana dosowa sai bude sai shige. Gidaje ne a jere gaba ɗaya, duk gaba ɗayansu gate, idan motar gidan ta zo to shikenan kawai gate din budewa yake, ba bukata a taya abu. Mota kuma yanzu dama da remote a hannunka, sai ka danna kawai shikenan ta bude. To akwai motar da yawanci in ka danna remote din security ne ya budu sai ka bude ta. To akwai motar da na gani ita kuma in an danna, ita kuma an tsara mata cewa idan aka danna kofar take buduwa, ba sai mutum ya kama ya bude ba, sai ya shiga kuma sai ta rufe. Duka wannan hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa wa sayyanat, ai magana da wanda yake kasar waje nisan duniya, awa kaza ake yi kafin aje kasar, amma take magana da shi yanzu nan cikin takan kun gama biyan bukata, a turo ma kaza, kaga kaza, kaga abin da kake so, hatta nau'in samfuri na kaya za a iya turo ma shi, kayi downloading ka gani ko ka bude ka gani, kaga duk abin da kake so, ga launin sa nan, ga quality sa nan, ga meme da sauransu. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa, har sai kasa ta kai inda ta kai wajen adonta, technology ya kune, mutum ne kawai ba za ka iya juya shi da remote ba, saboda wannan ba ba ka iko ba. Amma duk tsare-tsaren kasa ka yi wannan, a yi wancan, a yi gini da wancan, a yi gini da wancan tsari, a gini ginin giran ko ba tare da ya rushe ya zube ba, mutum kuma yana ciki ya ji wannan ya ga wannan duk abin da mutum yake so. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa, shine fatana alaihim abwaaba kulli shay, komai gashi nan jin daɗin rayuwar duniya da duk tsare-tsare, har mutane su manta da lahiran gaba ɗaya, sun ɗauka cewa duniyar ma su suke iya juya ta, jin daɗin duniya su suke iya yinsa. Yanzu wasu turawan haka suka ɗauka, wasu turawa sun ɗauka wanda ba su da imani, sun ɗauka tsabar ƙwarewansu, shi yasa ba duk abin da ya faru neta ya yi makin ɗinmu mu zama kaza, ba wai Allah ya yi makin ɗin su zama kaza ba, neta ne. Sannan kuma weather tana da influence, ita ma ta canja mutum daga kaza zuwa kaza. Sannan yanayi, environmental influence, shi ma yana iya canja mutum daga kaza zuwa kaza. Psychologist sai su dauka maka tune, su dauka maka yan biyu, wannan a kai shi guri kaza ya rayu, wancan a kai shi guri kaza ya rayu, tare da cewa juna ɗaya aka suka shiga, mahaifa ɗaya suka shiga, da aka haife su, wancan da aka kai shi can, wancan aka kai shi can, sai wancan ya taso da basira, wancan ya taso ba basira, wai influence ne na inda aka ajiye suka rayu. Waka ce yan adam suka dauka cewa su suke iya juya abu kaza, su yi kaza, su yi kaza, su yi kaza, a'a. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha, yan doron kasan suka yi tsammanin cewa duk abu da yake bazuwa a doron kasa su suke gudanar da shi. To Allah subhanahu wataala ya ce ataha amruna laylan aw nahara, shine fatahna 'alayhim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta, sai mu rike su baghtatan, ba zato ba tsammani, shi ne tashi alkiyama. Fa idza hum mublisun, sai ga mutane nan sun wayi gare, mublisun ayisun, sun tsaye tsammani daga rahmar Allah, saboda sun mutu sun je gurin Allah ba tare da aiki na kwarai ba, saka dole su tsaye tsammani daga rahmar Allah, shi ne mublisun ayisun, in ji malam, kamar da al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito. Don haka akhadnahum baghta, za mu riki mutane baghtatan, ba zato ba tsammani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wani ku zai dau noma kafin ya kai bakin sa tashin alkiyama za ta faru, wani zai taso nono kafin ya je ya zauna ya sha nonon tashin alkiyama za ta faru, wani ku zai ɗebo ruwa a cikin guga yana jawo a rijiya kafin ya fito da shi tashin alkiyama za ta faru, ma'ana tashin alkiyama za ta faru bayan kowa ya fita harkarsa, wani ya je kasuwa kafin ya dawo, wani yana ciniki kafin ya ɗauko kuɗin, wannan ya ce ya sallama masa shi ya bada kuɗin, tashin alkiyama za ta faru, sai dai kawai a gansu gurbane sun zube. Saboda haka akhadnahum baghta, za mu riƙe mutane baghtatan, ba zato ba tsammani. Kullum muna wannan rayuwa ɗin, yanzu mun fito daga gida wa ya san yadda za mu koma, Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya sani, za mu koma lafiya da kiyayen rai Allah. in Allah ya ga dama mu koma lafiya, gobe ma mu sake dawowa lafiya in Allah ya ga dama. Ran da tashin alkiyama ta zo takan riki mutane ne, ba zatatan ba zato ba tsamani ba tare da sun shirya ba. To me yasa ba za a yi shiri ba tun daga yanzu? Allah ya jarrabe mu, ya sa mana ayoyi, ga talauci, ga sauransu, ga kuncin rayuwa, ga yanayi. Masu kuɗi suna kuka, ƴan kasuwa suna kuka, ma'aikata suna kuka, waɗanda ba sa aiki suna kuka, waɗanda ma ba su da jari zuwa kasuwan su ma suna kuka. To me yasa ba za a gyara ba? Allah subhanahu wataala yana gaya mana irin wa'innan ayoyi, har yanzu mun ƙin faɗaka, mun kasa lura, ya kamata mu lura. Na'am.
فَقُضِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الله سبحانه وتعالى يقول إذا تاشن القيامة تزو بغتتن هكا كوي ذات زبادة تبات إرماني. فَقُضِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Kau sai ga tashin alkiyama ta faru, an yanke dukkan wani matsaya ko kuma tushen wanda suka kafirce ko suka zalunci, suka yi zalunci. Magana ta kare, dabara an yanke ta, tsare-tsare an yanke shi, hikimomi an yanke su. Fa qutiya dabirul qaumi allazina zalamu. Magana ta kare, in aka ce tashin alkiyama ta faru babu sauran motsi. Yanzu wanda ya rasu ma ba kafin tashin alkiyama mutum ne kuna magana da shi, da zaran ya rasu babu sauran abin da zai iya yi. Motsa yatsarsa ba zai iya yi ba. In kaga yatsarsa ta yi motsi, wani ne ya rike ta, lankwasa ta ko ya miƙe ta. Sai ga miƙe yatsun mutum, a miƙar da shi, a miƙe hannayensa, ya fara ƙangarewa. Sai kaga sai ku ne za ku yi masa kura ya yi. A miƙe komin girmansa, komin mulkinsa, komin iliminsa, komin darajarsa, komin takawarsa, sai kun miƙe hannunsa, sannan hannun ya miƙe. Sai kun daga hannun kun ajiye inda kuke so ku ajiye, sannan hannun ya dagu ya koma ci. Amma shi kan da kansa ba zai iya ba. Kullu bin unta wa in qalat salamatu yawman ala alati hadba'a mahmud. Duk dan da mace ta haifa, komin tsawon rayuwarsa, komin tsawon lafiyarsa, in aka ce yau mutuwarsa ta zo, sai ka gan shi akan makara. Ko makara din nan mahmudu, Sheikh Umar Fallata rahimahullahu ta'ala yake cewa an yi magana ne mai hikima, ya faɗi wannan mahmudu. Za ka gan shi lokacin da aka ɗaga mutum ya rasu, ana tafiya da shi, wani gajere ne cikin wanda suka ɗaga, wani yana da tsayi, ya fi wani na gefen can. To sai ka ga makaranta ɗanyi haka, ba ta yi balancing wadda inda mutum zai zauna a kujera yana raye, ya fi so ya ji ta dadam. Idan ya ji tana ɗan motsi ta nan, sai ga yana gyarawa ya dawo da ita ta zauna sosai. Amma lokacin da ya rasu, yana kwance duk darajarsa, duk ɗaukakansa, duk mulkinsa. Da za a samu gefe guda ya karkata haka, balle in aka samu wanda suka halarci janaza mutane ne da yawa, sai ga kawai ana ƙoƙari makaran ma ana cewa kowa yana so ya ɗan ɗaga, sai ga ta wani gefen ta yi haka, ta wani gefen ta yi kaza, ba shi da ikon ya ce ku gyara ni, ba zai iya faɗan wannan. To wanda yake da wannan aikin a gabansa, har yanzu bai tuba ba, har yanzu bai gyara aikinsa ba, har yanzu yana zaluntar dukiyar mutane, har yanzu dukiyar mutane ba ta tsira a gabansa in an bashi amana, har yanzu idan aka ce shi ne wane, baya iya jin kunyar Allah, sai ya handame duk abin da ya kamata a ce bai handame ba. Yanzu mai wannan aiki a gabansa, haka rayuwarmu za ta zama? Kowa baya tsira, baya aminta daga zaluntar ɗan uwansa, dukkanmu muna tsoron juna saboda ba aminci cikin mafi yawan rayuwarmu. In ka ba wa mutum kuɗi, nan za ka gane cewa ya waye shi. Yanzu nan mutum zai baka kunya, wadda kake masa tsammani da kyakkyawan zato, kana bashi kuɗi zai baka mamaki, kana bashi zai baka mamaki. Mu'amala ta saye da sayarwa in ta shiga tsakaninku zai baka mamaki, ya cuce ka, ya maka abin da baka tsammani. Aiki za ka yi masa ya baka haƙƙinka zai baka mamaki. Kuma alhali mutuwa tana gabanmu, kwanciyar kabari yana gabanmu. Saboda haka ran da duk aka ce tashin alkiyama ta tsaya, fa qutiya dabirul qaumi allazina zalamu, duk zalunci mai zalunci dabara sa ta kare a rana, duk hikima mai hikima dabara ta kare, duk tsari mai tsari magana ta kare a wannan rana. Allah ta walhamdulillahi rabbil alamin, ranan ne zaka ji Allah da kansa yake godewa kansa da kansa. Allah ta tara al malaikata hafina min hawli al arsh yusabbihuna bihamdi rabbi wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Yasa walahu alhamdu fil ula wal akhirah, farkon halitta Allah gare shi kadai godiya take, wal akhirah haka nan karshe. Yadda aka gode masa lokacin da ya fara halitta, ya samar da duniya, bayin Allah na kwarai sun gode masa, malaiku sun gode masa, haka nan in ya gama hisabi, la tashin alkiyama ya faru ta auku, mai aukuwa ta auku ita ne tashin alkiyama nan ma. Walhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah domin ya zartar da duk abin da yake zai zartar. Mala'iku sun san Allah ya ce kaza zai faru, kaza zai faru, kaza zai faru, ya sanar da su ilimin wannan gaibi. Suka ga abu kaza nan yana ta faruwa, abu kaza yana faruwa. Shi yasa idan aka ce an yi tashin alkiyama yau duniya ta kare, mala'iku cewa suke walhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Duk abin da Allah yace za a yi a doron kasa an yi, kuma yau yace ranar tashin alkiyama za ta faru, ta faru. Walhamdulillahi rabbil alamin. Idan kana cin abinci, farawa ka ce bismillah, kana ci kana ci kana ci kana ci, kana karewa sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Idan kana rubutun project ko kana rubuta wani abu kaza, ran da ka fara bismillah kana rubutawa kana rubutawa, yau sai ka ce ma ka kare ka samu abin da kake so ka samu ta hanyar wannan rubutun, sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ko alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Saboda haka duniya ma gata nan ta faro tun da can, ana na ana ta tafiya, ana na ana ta tafiya, yau tashin alkiyama ya zo ya faru, sai ce walhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai, ya zartar da duniya kamar yadda ya faɗa, haka aka yi, ba abin da aka kara, ba abin da aka rage. Hudhayfatu al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sallar asuba, ana idan da sallah ya hau minbari ya rinka mana huduba, yana huduba, yana huduba, kowa yana zaune a gurin har sai da azhar ta yi. Aka nuna masa alama, ya ga cewa lokacin sallar azhar ta yi, ya sai a kira sallah, aka kira sallah yana tsaye akan minbari, sannan ya sauko aka yi sallar azhar, ya sake kowawa, ya ci gaba da huduba, yana huduba, yana huduba, yana gaya musu abubuwa har sai da lokacin sallar la'asar yi. Ya sai a kira sallah, aka kira sallar la'asar, ya sauko aka yi sallar la'asar, ya koma ya ci gaba da huduba, yana huduba har sai da magriba ce. Hudhayfah al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu yace duk abin da zai faru tun daga wannan ranan ila yawmil qiyamah sai da manzon Allah ya gaya mana, da alamomin tashin alkiyama da za su faru duk sai da manzon Allah ya gaya musu za a yi kaza, za a yi kaza. Yace cikin mu wanda ya haddace abin da ya haddace, ya haddace, muka manta abin da muka manta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ini guda yayi yana hawa minbari, yana hawa minbari, yana gaya musu ini guda gaba daya suna tsaya guri. Saboda girman tashin alkiyama da girman cewa da duniyar nan za ta zo ga karshe, sai da gaya musu duk abin da zai faru ga karshe din. To shine in karshen yazo sai ta walhamdulillahi rabbil alamin, duniya ta faru ta kare, an gama duniya, ba za a sake wani abu sunansa duniya ba, an gama wannan kam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya ce za a yi, kuma an yi, an gama, an kare. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ce za a yi, aka yi, a tabbata kuma aka kare. Na'am.
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
Ka duba girman Allah da Allah yake nunawa cikin wannan ayoyi. Wajibi ne mu tauhidi, mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne mu nisanci shirka, kar mu hada Allah da wani cikin bauta. Allah ce kulka ta gaya musu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum, ba ku gani, ku ba ni labari mana, in akhadha Allahu sam'akum, in Allah ya rike kunnuwanku, ya rike jinku, yau a ce Allah ya rike kunnen kowa a duniya ba mai ji, in Allah ya ga dama zai iya yin wannan cikin aqalla min tarfati aynin, kafin iftawan ido Allah zai iya mana. To ku ba ni labari mana, ko ba ku gani, in akhadha Allahu sam'akum, yanzu in Allah ya rike jinku, wa absarakum, Allah ya rike ganinku, a ce ba mai gani gaba daya, ko in ya ga dama ya rike ganin su wani da wani da wani, wa khatama ala qulubikum, shin ba ku gani in Allah ya rufe akan zukatanku, kuka zama ba ku jin, ba ku da tunani, ba ku da basira, ba ku da gani gani na fahimta, man ilahun ghairullahi atikum bi, yanzu in Allah ya rike wa'innan abubuwan, wane ne wani abun bauta ko ma bayan Allah da ake ji da shi wanda ya fi dawo mutum da shi? Akwai wanda ya isa? Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghairullahi atikum bi, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati, layla ne da farko ga قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ yanzu idan Allah subhanahu wataala ya sa muku dare sarmajan har tashin alkiyama ta zo, kullun a cikin dare muke, wa ya isa wani koma bayan Allah wanda shi muke ganin cewa, ko ake ganin cewa shi ma abun bauta ne, ko yana da ƙarfi ya kawo mana haske mu gani? Wa ya isa? Babu wanda ya isa. Hakanan kuma da Allah zai ga dama ya sanya ini kawai ko yaushe mutum yayi kasuwar, yayi kasuwar ya gaji, ya duba rana ya ganta tana nan gam a tsi. Man ilahun ghayrullahi yatikum bilailin tazkuruna bihi, wane ne wani Allah da ya isa kawo muku dare wanda kuke zuwa ku kwanta a ciki ku huta? Waye isa kawo wannan? Afala tasma, afala tubsirun, wai shin ba za ku dubi ku kalli ayoyin Allah ba? Kan yace afala tasma'un, wai ba za ku dubi ku ji ayoyin Allah da ake karanta muku ba? Shine Allah subhanahu wataala nan yake cewa yanzu ba ku gani, in Allah ya riki jinku kuka daina ji, ko ya kane ji din ba za ku ji ba, ko ya kane ganin ku, ko ya rufe zukatan ku, yanzu wane ne wani wanda ake jin cewa shi ma koma bayan Allah, shi ma abun bauta ne, wanda yake kawo muku wannan? Allah ya ce unzur kaifa nusarribul ayat, kai dubi yanda muke jujjuya ayoyi. Ka duba daga wannan farkon suran kawai, a ce iya wannan suran zuwa wannan ayar ne kawai suka sauko a duniya, wallahi ya kamata mu bautawa Allah shi kadai. Daga farkon suran nan zuwa wannan ayar, a ce duk alqur'ani babu wani abu sai iya wannan kawai, wallahi da ya kai mu bautawa Allah. Allah subhanahu wataala ya ce unzur kai dubi kaifa nusarribul ayat, yanda muke jujjuya ayoyi, a faɗi wannan, a kawo wancan, a faɗi wancan, tun baka gane cewa kai laifinka shine ya kawo ka abin da laifinka shi ya kai ka cikin halaka, laifinka shi ya kai ka cikin kunci, har sai da ka gawo ka dawo kana gane cewa kai kurakuran mu sun yawa, su ne suka jefa mu cikin bala'in da muke ciki. Allah ya faɗi wannan, ya juya wancan, wani ayan in ya gaya maka kana dubawa za ka ga cewa ya duba maka ya ce ma dabbobi da tsuntsaye dukansu al'ummomi ne kaman ku, jiya dai muka wuce wannan gure, muka duba muka gane cewa tabbas haka ne. Kai duk abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyanawa na ayoyi ba abun da bai bayyana wa mutane. Allah ya ce unzur kaifa nusarribul ayat, ka duba yadda muke juya ayoyi. Thumma hum yasdifun, amma sai ga sunan yasdifuna, suna ta karkacewa, suna karkacewa, suna bin abun da ba daidai ba. Waya sudunan nasu, kuma suna tsare mutane daga zuwa ga gaskiya. Me yasa haka? Allah ya ba mu ikon hankalta.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
الله تقول كذي يا مسيح محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتكم أن سورة مكية أما كتبتك قبل أنت لأنك توهيدي كوي تجيكرا دعوة المكية قبل أنت تعلوني أكن توهيدي shekara 13 manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yana kiran mutane zuwa ga girman Allah da nuna girman Allah da kadaitakan Allah. Duk inda aka rasa sanin waye Allah, to dole a samu shirka a guri, dole a samu sabo a guri, dole a samu rashin bautar Allah a guri. Amma duk lokacin da mutane suka gane girman Allah subhanahu wataala, to lokacin suke sanin cewa ba wanda ya dace a bauta sai Allah. Saboda wannan sura ta sauko gaba daya tana kiran mutane zuwa ga tauhidi a Makka kafin hijira. Aka Allah subhanahu wa ta'ala ya kul kaza ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum, ba ku gani? In atakum azabullah, in azabar Allah ta zo muku bazatan, ba zato ba tsammani a cikin azaba ta zo kawai girin ta gama da mutane, kamar yadda mutanen annabi Salih fa akhadathumur radifatu fa asbahu fi diyarihim jathini, sai ga nan kawai tsawa ta zo shi kenan, kawai ko iska guguwa ta wulga a kansu shi kenan ta rike su ta tafi da su, sai ga sunan kawai jasimi na suna gugurfane a cikin gidajensu. An taɓa yin wannan a ƙasar Kamaru, wani gari a ƙasar Kamaru a shekaru baya haka, an yi ta labarai a rediyo, duk da cewa akwai wani bawan Allah da ya zo nan ya koma, yana komawa kafin ya isa garin aka yi wannan abu. Ana karyawan safe, wata iska ta fito daga wani dutse ta wulga haka sama, kawai sai ga sunan duk mutanen garin babu wanda ya saura gaba daya. Ga kofin shayi an ajiye, ga mutane nan suna zazzaune za su sha shayi, ga unan kuma wasu tana daka, a wasu tana niga, wasu suna dinki, wasu suna menene, kawai aka wulga, kuma da safe ba da dare ba, da safe kawai aka wulga da su. Garin gaba ɗayansu ba wanda ya fita, kowa a cikin halin abin da yake haka kawai ya faru. To balle Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi nufin kama mutane a ce tashin alkiyama ta zo, ba ku ganin cewa in azaba ta zo muku baghtatan ba zato ba tsammani aw jaharatan ko ta zo muku gatanan ta taho akwai wanda yake tare ta ta zo muku jaharatan gatanan azabar Allah ne ta doso mutane ba wanda yake tare ta yanzu mutun yana tafiya driver in ajali ya zo kai gaji nan sai ta ce ta abin ta kubuce masa sai ta ce ta kubuce babu yadda zai ya dawo da ita ta dawo titi sai an je an yi duk abin da za a yi wanda za su rasu su rasu in ma shi ma zai rasu ya rasu duk sauran abin da zai faru ya faru haka an yi yake guda to shi yasa in azabar Allah ta zo muku jaharatan ta zo muku gatanan a fili ta doso ku wa ya isa hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun shin waye ba zai halaka ba ko kuma waye ya kamata ya halaka akwai wanda ya cancanta a ce an halakar da shi illa alqawmuz zalimun in ba mutane azzalumai ba idan azabar Allah ta zo to azabar kanta ji take wanda ta doso su sun cancanta kawai ta halakar da su so da ka halju lako illa alqawmuz zalimun mutane ne suka zalunci Allah suka zalunci kansu ta hanyar hada Allah da wani ta hanyar kin bawa Allah haƙoƙinsa ta hanyar sabon Allah irin yadda suka dama to irin wannan sabon da suka yi in aka sako azaba to azaban ita kanta ji take wa innan mutane sun cancanci kawai ta halakar da su domin ita bayar Allah ce doka idan ta doso ba wanda yake tsere ta shine halihu lakum illa alqawmuz zalimun shin akwai wanda ya cancanci a ce an halakar da shi da azaba in ba mutane azzalumai ba babu wanda ya cancanci wannan doka wanda duk yake da sauran imani a jikinsa ya kamata ya duba ayoyin Allah ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa dukan mu nan mu ji tsoron Allah mu duba ayoyin Allah mu gyara ayyuka muna kan kuskure muna kan sako bisa ganganci da sauran wasu abubuwa ko suna sako bisa kuskure sannan wani sai ana sako bisa ganganci dukan wannan ya kamata mu gyara mu gyara mu daidaita tun kafin abinda Allah yake gaya mana cikin wannan ayoyin bai zo ya rike mu mu ji tsoron Allah mu gyara yadda Allah ya halakar da al'ummomin da suka gabata Allah yana iya halakar da kowace al'umma sai dai kai wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin ba zai azabtar da mu ba in muna istighfari ya Allah muna roƙonka gafararka muna istighfari muna neman gafararka Allah ka yafe mana Allah yafe mana kurakuran mu wallahi ta'ala a'lam ku zo karanta ayat gaba gobe sai a maimaita ta a sauran lokaci ko minti biyu ne ko nawa bismillah
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
insha Allah ta'ala in muna rayu gobe zamu shiga daga inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muke fada da abin da muke karantawa da abin da muke saurare Allah ya sa kare zama hujja akan mu Allah ya sa ya zama hujja gare mu Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin aiki da magana wallahu ta'ala ala
Thank you.
bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i wanda ya kawo alqur'ani a karanta muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi kuma biya muna bukatun mu baki daya wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke cikin matsala da wanda yake tunanin tattalin ko kuma rashin albarka cikin abin da yake samu Allah ya albarka sannan duka abubuwan da an riga an faɗe su cikin karatun da ya gabata ko dai laifin wani ya shafi mutum ko laifin sa da kansa yawa saboda in laifi yayi yawa dole a yi ta ganin irin wannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu ya sa abubuwan mu su zama masu albarka ya sanya albarka a rayuwar mu sannan da wanda ya tunatar cewa ayi addu'a wa dukkan al'umma baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da nitsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma haɓakar addinin musulunci a wannan gari namu da kuma sauran garuruwan musulmai ko ina a duniya baki daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da nitsuwa da kwanciyar hankali duk abin da zai bamu barazana da tsoro Allah subhanahu wataala ya kawar da shi abin da zai tabbatar da daukakan addinin musulunci da haɓakan tattalin arziki mai albarka na halal Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da su a wannan jiha tamu a wannan gari namu da kuma sauran garuruwan musulmai da jihohin su baki daya da ko ina ma a duniya wanda suka turo suna bukatan aure su ma Allah subhanahu wataala ya azurta su da aure mai albarka ko maza ko mata dukkan wanda da wanda kuma tana so ta yi wanda take hannunta ta hana ta muna fatan Allah ya sa ta gane ya huci zuciyarta ta ba ta dama Allah kuma ya sanya auren ya zama alkhairi gare ta da kuma al'ummar musulmai baki daya da wanda suke kowa da irin bukatun da ya ambata muna fatan Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin bukatun kuma shine mai ikon biyan bukatun ya Allah ka biya mana bukatun kowa a cikin mu nan kowa yana da irin bukatun da yake da ita wasu damuwa ce suke bukatun Allah ya fidda su a cikin ta wani damuwa ta bashi wani damuwa na rashin lafiya wani damuwa na kuncin rayuwa wani damuwa na rashin aiki ya Allah wanda duk ba su da aikin yi Allah ka azurta su da aiki mai albarka musulman mu na farai duk wanda yake da wata bukata wani kuma wani abu yake so bai samu ya samu ba ya Allah duka mu kasan bukatun da muke da su da mu da muke son wani abu ko muke cikin halin kwaganika ko muke cikin wasu abubuwa duk kowa da irin bukatun da yake da ita ya Allah ka biya mana bukatun mu cikin sauki ya Allah kai mai iko ne akan haka kowa ka hada shi da abun da yake so in mai so ne wanda yake cikin damuwa ya Allah ka fidda shi wanda yake da basussuka Allah ka bashi ikon biya wanda yake da barazanan tattalin arziki ya Allah ka kare shi Allah ka kare mu baki daya kai albarka a rayuwar mu da abun da ka bamu ka azurta mu da qana'a ka kare mu ka kare zuriyar mu da iyalan mu daga fadawa cikin halaka da fadawa cikin sako bisa ganganci ya Allah ka yafe mana kurakurai kuma bisa kuskure da muka aikata su. Allah ka kare mu daga fitintunun ƙarshen zamani. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya a ko ina a doron ƙasa, musamman wannan jihar tamu. Ka tabbatar mana da shari'ar musulunci ya Allah, kai mai iko ne akan haka da dukkan sauran jihohin musulmai. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله كغفرت وإيايمو كيافي موسو كراكولنسو. الله كأنت وإيايمو دا وإيايمسو دا وتزوى الجنة أولنا وتامي البركة. الله أبونا كربا أولنا رانامي البركة كأذر تامومو دا إيايمو دا إيالمو دا ذوريامو دا دكا سولم مسلمي باكي دا. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم قضي لنا حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.